Kuyi tunanin cewa akwai wani irin wari da ɗoyin sa yayi matuƙar damun ku. Cikin ku duk ya ɓaci saboda yadda kuke shaƙar sa. Har hakan ya sanya muku rashin lafiya. Kun samu labarin wasu ma dalilin hakan yasa suka rasa rayukansu bayan rashin lafiyar da warin ya sanya musu. Amma me ya janyo wannan warin? Rikicin Boko Haram ne da ya sanya motoci da ke wucewa da gawarwaki da marasa lafiya suke fitar da wannan warin. Wannan labarin waɗanda warin ya dama ne suna zaune a inda babu yadda za su iya magance hakan. Amma suna sane da cewa hakan cutar da kawunansu ne da zai iya halaka su. Barka da sauraron sabon shirin Dogo Rikici. Shiri ne da ke zuwa a kowane sati akan labaran waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle tare da ni Ruqayyah Sa'id. A lokacin da ake fama da hare-haren Boko Haram a Najeriya, an samu asarar rayuka da dama. Binciken Human Angle ya gano cewa ana jibge gawarwaki da dama da ba a san ko su waye ba a asibitin ƙwararru na jihar Borno. Kusa da asibitin, al'ummar Hausari ne kuma suna da koke-kokensu. Duk lokacin da motocin ɗaukar marasa lafiya na sojoji suka zo, sai su buƙaci mazauna yankin da masu wucewa da su taimaka musu wajen sauke gawarwakin. Wani lokaci da safar hannu, wani lokacin ba tare da komai ba. Hakan yasa da sun ga motar sai su ɓuya don sanin ba za su iya ƙin bin umarnin jami'an ba. Amma bayan motar ɗaukar marasa lafiyan ta tashi da daɗewa, wani wari mai warin gaske kan mamaye kusa da ɗakin ajiyar gawarwakin, wanda yasa rayuwa ta kasance cikin baƙin ciki da duk wanda ke zaune a kusa, musamman masu zama a Hausari. Wani dattijo mai suna Usman Umara, ɗan shekara 70 a duniya, wanda ya taɓa suma dalilin warin, ya ce warin ya yi yawa sai dai ya riƙa fita kullum.
Saboda rikicin Boko Haram ne an kashe mutane a lokacin, za su je su ɗebo gawan su zubar a nan. Don haka wani ya fita waje don jin daɗin iska mai daɗi. Abin ya gagara, ba za ka ma iya zama a cikin gidanka ba.
Kusan kowa a zangon Hausari ya yi ciwon ciki kuma kullum sai mutum ya ji kamar zai yi amai. Ya fi muni ga mutanen da kawai ziyara yake kawo su kuma waɗanda ba su san kan warin ba. Mutane sun yi amfani da hanyoyi daban-daban na shawo kan matsalar, kamar shan madara ko zuba aizal a ƙofar ɗakinsu ko gujewa hanyoyin da warin ya fi ƙarfi ko kuma idan za su iya barin unguwar ma gaba ɗaya. Kasuwanci ya samu ƙarancin tallafi, mutane da yawa sun yi rashin lafiya, wasu ma sun ce sun san mutanen da suka mutu dalilin wannan warin. Ayyafa Kashim Abdullahi ɗan shekara 32 a zangon Hausari kuma har yanzu yana can. Ko da al'amarin ya ƙara ta'azzara, ya kasa samun damar fita.
A lokacin mutane da yawa sun bar yankin saboda wari, amma ba mu da inda za mu je, don haka muna nan.
Mahaifiyarsa ta rasu cikin barcinta a watan Mayu shekarar 2019 kuma ya yi imani da cewa warin yana da haɗi da mutuwarta. Kashim ya ce wata ƙawarsa ma haka ya faru da ita. Abubakar Usman, ɗalibin da ya kwashe kusan shekaru 20 yana zaune a yankin, ya ce ana barin gawarwakin a asibitin su ruɓe har ma su fashi.
Lokacin da warin ya yi muni sosai, yawanci mukan yi la'akari da cewa wata sabuwar gawa ce ta fashi. Saboda lokacin da ta fashi, na kusa da asibitin ne yake jinta.
Bulama Ibrahim ɗan kasuwa ne mai shekaru 65 kuma shugaban al'umma. Ya ce lokacin da suka bayyana koke-kokensu da asibitin, hukumar ta amsa da cewa abin ya fi ƙarfinsu. Yayin da shekaru suka fara tafiya, sai aka koma kawo gawarwaki kaɗan zuwa asibitin. Mafi munin shekarun sun kasance tsakanin shekarar 2013 zuwa 2019. Wasu sun ce ya daɗe har zuwa 2021. Amma a yau al'ummar Hausari sun huta da cewa irin wannan warin ya daina kawo cikas ga rayuwarsu. Sun ce duk a baya ne yanzu. Suna fata kuma da addu'an kada ya sake faruwa da su. Bayan shafa tsawon watanni ana gudanar da bincike, Human Angle ta fitar da sakamakon bincikenta kan batun ɓacewar mutane a Najeriya. Kuma kuna iya samun cikakken rahoton akan gidan yanar gizonmu.
Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani na da labarin da za ku bayar a birbishin rikici, ku tuntuɓe mu A kashi na gaba, za mu ji labarin.